Recovery.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a Amurka, mu da saduwa a wannan shiri na musamman wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus. To, a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation Sahel Sanity ta ba da sanarwar kutar da wasu mutane daga hannun 'yan bindiga daɗi. Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar Zamfara, Dr. Sani Abdullahi Shinkafi, ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya sa ido a kan zaman lafiyar da aka samu a jihar ta Zamfara. Idan muka je jamhuriyar Nijar, za a ji cewa jama'ar ƙauyen Doli da ke arewacin birnin Kwani sun shiga halin juyayi a sanadiyar rasuwar wasu mutane biyu da suka nutse a tafki. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridin Ghana. Kana muƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Laraba ya yi kira da a sami wani rukunin masana kimiyya daga waje ba Donald Trump ba su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sai hanci. Da yake jawabi ga manema labarai a wani dandali da ke tsakiyar birni, Biden ya bayyana nashi tsarin na samar da rigakafi wanda ya zayyana lokacin da Amurkawa za su sami rigakafin da zaran an same shi. Ya kuma bayyana tsarin waɗanda ya dace a baiwa fifiko a rigakafin da kuma hanyar sufuri da adana rigakafin, kazalika da kuma cikakken tsarin aikin kowa a dukkan matakan gwamnati. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya faɗa a Wilmington ta jihar Delaware cewa, na yarda da rigakafi, na yarda da masana kimiyya, amma ban yarda da Donald Trump ba, kuma a wannan lokacin Amurkawa ma ba za su yarda ba. Biden ya yi sharhin ne 'yan sa'o'i bayan da ma'aikatar lafiya ta Amurka da ma'aikatar tsaro suka fitar da tsarin gwamnatin Trump na samar da rigakafin COVID-19 ga Amurkawa. Cibiyar daƙile yaduwar cutuka ta aiwatar da kwantaragi da ke ƙasa da kamfanin McKesson domin samar da rigakafin, wanda za a yi bayan amincewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a cewar daraktan hukumar CDC Robert Redfield a jiya Laraba. Manyan jami'an tsaron Amurka da na soji da na leƙen asiri sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban ƙasa mai zuwa, duk kuwa da dimbin hujjojin da ke nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin yin katsalandan a zaben. Jami'ai sun daɗe suna shirin tunkarar lamari irin wannan kusan tsawon shekaru huɗu tun sa'ad da jami'an leƙen asirin Amurka suka tabbatar da cewa Rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. To, amma a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki 50 a gudanar da zaɓen a ranar 3 ga watan Nuwamba, sun ce ba wata alama da ke nuna Rasha ko wata ƙasa na shirin yin kutse a tsarin zaɓen. Ba mu ga wani kutse ba kawo yanzu a wannan shekara dangane da manhajar rijistar masu zaɓe ko wani sha'anin tsarin zaɓe, a cewar daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Christopher Wray a jiya Laraba a wani taro ta yanar gizo da hukumar kula da tsaro ta yanar gizo wato CISA ta shirya. Ko baya ga bayyana ƙoƙarin hukumar ta FBI na kare tsaron Amurka a zaman aiki na har abada, Ray ya ce da alama kwalliya na biyan kuɗin sabulu a matakan kariya da aka ɗauka tun a zaben shekara ta 2016. Manyan jami'an sun kuma kauda tunani a kan ƙorafin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa ƙara dogara ga zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu sakamakon annobar coronavirus kan iya haifar da mummunan magudan zaɓe a tarihin ƙasar nan. Ba mu da wani bayani ko kuma ƙwaƙwarar hujja da ke nuna cewa wani na ƙoƙarin kawo cikas a kan kowane sashe na zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu, a cewar wani babban jami'in tsaron Amurka a makon da ya gabata, sa'ad da yake yi wa manema labarai bayani tare da sakai sunansa. Amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da ƙasa da aka kakabawa Iran a can baya. Daga ƙarfe 8 na yamma agogon gabashi a ranar 19 ga watan Satumba, inda za a bada sanarwa a ƙarshen makon nan da kuma mako mai zuwa akan yadda Washington take shirin dawo da takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu koma a Majalisar Ɗinkin Duniya domin sake kakaba takunkuman ta yadda haramcin mallakar makaman zai zama na dindindin a mako mai zuwa. inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab. Raab yace ina tsammanin mun yi yarjejeniyar cewa Iran ba za ta taba samu ba kuma ba za a taba bari ta mallaki makamin nukiliya ba, haka kuma ina tsammanin mu amince da cewa kofar sulhu a buɗe take ga Iran domin sasantawa cikin ruwan sanyi. Wannan matsaya tana nan ga Tehran da za ta iya amfani da wannan damar, to sai dai bai bayyana ko Burtaniya za ta aiwatar da nata takunkumin ba ko kuma yaya za ta aiwatar da shi. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da ake yi wa lakabi da E3 a watan Agusta sun ce ba za su goyi bayan yunkurin Amurka na dawo da kakaba takunkumi akan Iran ba, suna cewa matakin bai dace da kokarin karfafawa yarjejeniyar makamin nukiliyar Iran ba. Hayaki da ya turnike daga gobarar daji fiye da dozin daya a yammacin kasar Amurka yana kara bazuwa a fadin kasar, yana kuma mikawa zuwa Mexico, Canada da Turai, yayin da hayakin mai hatsari yake tilastawa mutane fakewa a cikin dakuna a gabar yammaci. Mazauna yankin na dubban kilomita a gabashi suna ganin hayakin da ya turnike sama ya kuma rufe rana. Gobarar dajin da ke gangarawa a dazuka a California da Idaho da Oregon da Washington sun sha bamban da yadda aka saba gani, haka kuma tsawon tafiyar hayakin abu ne da ba a saba da shi ba. A yayin da ake samun yankuna kalilan da hayakin bai kai ba, masana na cewa hayakin baya haifar da babbar illa ga lafiyar waɗanda ke nesa.
Bayan labarun duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni, kuma za mu fara daga Najeriya. A ci gaba da kokarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yamma, rundunar sojojin Najeriya mai kai farmakin Operation Sahel Sanity ta samu nasarar kubutar da wasu mutanen da aka yi garkuwa da su. Daga Abuja, Hassan Mainakaina ya aiko mana da wannan rahoto.
A kokarin da take yi na kawo ƙarshen burbushin 'yan bindiga daɗi da ke addabar shiyar arewa maso yammacin Najeriya, rundunar Operation Sahel Sanity na ci gaba da samun gagarumin nasara sosai a yankin karamar hukumar Faskari da ke jihar Katsina. Sojojin sun samu nasarar kubutar da wasu mata guda biyu da aka yi garkuwa da su, sannan a yankin mararraban Kawaye ma sojojin sun ceto wasu matafiya guda uku da aka tsaye da motar da suke tafiya ciki aka yi awon gaba da su cikin dazuka, kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta aiko mana mai dauke da sanya hannun Brigadier General Benin Onyako, wanda ke zama mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a a cibiyar samar da bayanai ne da kutar sojojin. Ya ce akwai kuma kalin wasu waɗanda 'yan bindiga daɗe suka yi garkuwa da su, amma duka an samu nasarar kwato su. Baya ga kalin wasu mutanen da ke haɗa baki da 'yan bindiga daɗin domin kai musu bayanai, General Onyako kazalika ya kuma yi bayanin cewar sojojin na Najeriya sun samu nasarar kubutar da wasu shanun sata da aka sace su, tare kuma da cafke waɗanda ke tu'amuli da shanun satan. Daga nan ya tabbatar da cewar sojojin za su ci gaba da aiki ba sani ba sabo domin samar da zaman lafiya a wannan shiya. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, akwai buƙatar a samar da rawan da sarakunan gargajiya za su ke takawa domin samar da tsaro a wannan yanayi da ake ciki.
Sarakuna da wadda Turawa suka zo suka kwace wa abin nan, suka kwace martaban su, a maida musu ta wani lokaci, bance a maida kaman yadda suke tun kafin Turawa su zo ba, a'a, a sake tunani ga tsarin shin menene amfanin su kuma ta yaya kamata a yi amfani da su, don komun so har gobe a daidai yanayin da muke, suna da martaba ga mutane kuma suna da matakai da za su iya ɗauka na taimakawa gwamnati wajen kawo zamantakewar lafiya ga jama'a.
Suma 'yan Najeriya irin su Alhaji Bura Dada na ganin akwai buƙatar samawa sojojin ƙarin kayan aiki domin ci gaba da fuskantar wannan ja'iba da ta mame shi na arewa maso yammacin Najeriya.
Sojojin da za su samu kayan fada da yanzu suke yi da shi da za su samu ninkinsa, ai da yanzu abin ya zama tarihi, kullum muna jiran mu irin nasarar da suke yi, kuma alhamdulillah ai yanzu cikin wannan lokacin akwai lokacin da ake samun mutanen da suke gurin suna fara irin kokarin da sojojin da suke yi saboda haka duk sadadin a ba su dama na duk irin abin da suka nema domin su yi wannan dan su yake wannan taruwa cewa a daka saya musu kayan yaki duk abin da suka bukata ne yakin za a yi da shi a rika sama mu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Gaida Hassan Maina Kaina har yanzu dai muna Najeriya Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar Zamfara Dr. Sani Abdullahi Shinkafi yayi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sa ido a harkokin zaman lafiya da aka samu a jihar domin a cewar sa idan zaman lafiyar ta dore to za a samu zaman lafiya a shiyar arewa maso yamma ta kasar Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya bayyana haka ne a wata hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja
kowa ya sani ya rabu a jihar Zamfara kashi 70% zuwan gwamnati Matawalle ai hasarar dukiyoyi ba su da iyaka ai hasarar rayuka ba su da iyaka an maida yaran marayu ba su da iyaka an maida mata tsawaru ba su da iyaka ilimi ya lalace noma da kiwo ya lalace ba a wani abu na lamuna na kasuwanci wanda zai nuna maka cewa an samu sawama in banda zuwan wannan gwamnati shekara guda da suka gabata
to yanzu ka gama yabon Bello Matawalle a matsayin shi na gwamnati cewa tun da ya karbi mulki an samu zaman lafiya daidai gurgudu a jihar Zamfara to baka ganin za a ce saboda kana cikin mushawartansa yasa kake wannan bayani domin kwanaki bayan nan kadan kai zargin cewa shawarwarin da kuka bayar a matsayin ku na committee da aka nada karkashin MD Abubakar
kai
bai aiwatar da su ba
ni kai guda nake duk inda gaskiya take can nake inda kuma rashin gaskiya yake ba ni ciki lokacin da muka gabatar da wannan rahoto na committee mu ba na ga ya muku ba ba da gaskiya kai ba ai inda gaskiya kai tunda akwai mahukunta akwai sarakuna manya da kanana da su kansu ƴan siyasa waɗanda su kansu akwai ƴan tsohon wancan gwamnati suna ciki dumu-dumu kai jami'an tsaro na soja da ƴan sanda da jami'an tsaro na asiri waɗanda suke da hannu dumu-dumu ga ta'addancin da aka yi shekara takwas a jihar Zamfara akwai sarakunan Hawa akwai sarakunan Fulani ni ga zargin da nake yi bisa ga yanzu ga guguwar da ka tasowa idan gwamnati ya ce ma zai aiwatar da wannan rahoton za su ci gaba da cewa ana yi musu bisa da kulle ne ita gwamnati dole ana ciza ana hura dole ne ya tsaye ya ga cewa nan kuduri an aiwatar da shi in dai ana son zaman lafiya wasu daga cikinsu suna da laihuka na cihanci da rashawa wasu daga cikinsu suna da wannan laihuka na ta'addanci to suna kokarin su boye aibinsu ne saboda haka ni ina kira ga shugaban kasa a ji tsoron Allah rantsuwar da doka da alkur'ani da constitution na Najeriya cewa zai kare dukiyoyin mutane da rayukansu ba tare da nuna bambanci na jama'iyya ba ko wariya ta kabilanci ko ta bangaranci ba to ya tsaya bisa gare shi
to kenan abin ya fi karfin Bello Matawalle ne a yanzu
ai ƴan sanda hannun shi karkashin shi suke ɗan sandan da sun ka zaga commissioner ƴan sanda suka zaga suka ci mu mutunci ga wannan waiwan bidiyo saboda rashin bincike da shi shugaban ɗan sanda na ƙasa bai yi ba zakkau yanzu ya yi mai transfer zuwa Jos wanda ya zage shi ya zage alƙallan ya zage gwamnati ya zage gwamna ya ce zai ɗauki doka da hannun shi yana nan yana yawo shi sali alim ba wanda ko ta waya kira shi ce abin da ka yi a kuma hukumance ne daidai ba
wani mataki Bello Matawalle ya ɗauka tun da abin ya faru a jihar ne
a matsayin shi na gwamna a ƙungiyance kuma a jama'iyance matsayin ina ɗan jama'iyyar Amka to ya sani duk abin in ya yi sakaci ya rungume hannuwan shi saboda yana tunanin jama'iyyar APC tana mulki a sama ya bari a zo a yi ma doka karan tsaye jihar Zamfara to talaka jihar Zamfara wallahi tallahi ba za su yafe mashi ba
to shi yasa zaka je kotu kenan yanzu
ya zama dole saboda Allah subhanahu wataala zai tambaye ni domin duk wanda adda halin yayi magana bai magana Allah zai tambaye shi
Dr. Sani Abdullahi Shinkafi kenan a zantawar su da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda To kamar yadda aka ce a cikin kanun labarai, wasu mutane biyu sun hallaka bayan da suka nitse a cikin wani tafki a ƙauyen Doli dake arewacin birnin Kwanni a yankin Tawa. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aika mana da ƙarin bayani.
Na farko yaro karami ne da ƴan uwansa suka ankara bai hito daga cikin ruwan ba inda yaran ke zuwa ɗibar bado tare da yin wanka.
Ni na Zabairu makamiki a nan garin Doli. Yaro na farkon firmin lalle mun samu mun rikar da shi amma wanga na biyu mun iya kayin mu masunta.
Ana nan alasan a nan garin Doli. Kaman dazu ne muna nan bakin hada hakimin Doli. Aka so mana da bayani cewa akwai wani bawan Allah da aka samu cikin ruwa Allah ya masa cikawa nan da nan muka saburo muka taho muka ce to a dakata shi shi da nan bakin ruwan za mu kira wani wajen CB canjin darmiri da asanar da hukuma ta gaban mu mu nuna musu ga abin da ya wakana har mu ji ta bakin su da muka kira su suka ce to a dakanta yanzu za su dauko motar su zo kuma ba tare da bata lokaci ba ana jima ka dan suka zo suka dauko motar su an ce kaman ya shiga cikin ruwa ne wurin wanka bayan in yara dama suna da dabi'a sun shiga cikin tabkin wurin wanka yana da irin wannan abin da ake ce ma bado ya da suke shiga suna diba suna ci to ta wannan horin ka san bado yana da abubuwa wanda suke iya lauye mutum bai aniya ba to ana ganin ta wannan hanya ce cikin kurakun nan na bado sun kala wuyoyi shi abun ya ci
sai dai a lokacin da aka gano yaron bayan jama'ar garin sun fantsama a cikin ruwan tabkin sai aka lura da wani mashin da takalman mai shi sun dade girke a bakin tabkin abinda ya sa mutanen garin aza ayar tambaya inda mutum ya shiga wanda a yau sahi ne aka gano gawarsa a cikin wannan tabkin na garin Doli
shi wannan mutum ya ta yace tun wannan samarin ne na jiya shi kuma Allah ne da kwanan shi sun kare ya samu wannan abin kuma ko gaban za mutane sun san da shi na da wani kamar rashin lahiya da ake cima horfadiya dama shi wannan rashin lahiya an ce abu ne wanda ba ya son ruwa kuma ba ya son huta to su kanka su mutane da yanzan ana cikin ruguguwa ne ba su da labarin shi ma ya shiga tare da mutane Allah kawon ga al'amari Yakub Ibrahim suna ne na kware amma waɗansu mahiyawan mutane suna ce mishi dan Alhaji yana sana'a kabo kabo kuma yana sana'a sai da kaji yana da shekara 35
ni na isa na Dole mai garin kashi kiji a jikin shi komai baban da anka hadda jikin shi da anka da haidai jini ya taito ga jikin shi daga baki ga hanci
to ne dai hukumomi na gundumar birnin Kwanni da sunan magabata na ƙasa suka isa a garin Doli domin kanta azidar su al'ummar wannan garin da ke cikin jurayi mai yawan gaske a halin yanzu sai dai a ce Allah ya ji kan marga ya kuma ya sa kwanciya hutawa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga garin Doli a jamhuriyar Niger
a gaishe ka Haruna to kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa A Najeriya kungiyoyin na kasassu sun fara nuna kosawa akan abin da suka kira mayar da su ƴan kallo a game da sha'anin siyasar kasar duk wanda cewa da dama daga cikin masu bukata ta musamman mutane ne da Allah ya yi wa baiwa akan maganar shugabancin jama'a a ƙarshen wani taron da suka gudanar a Abuja shugaban kungiyar masu larurar gani na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Yarima Suleiman Ibrahim ya yi kiran gwamnatin Buhari ta ba su dama don nuna kwarewar da yace tasu ta mafi ta masu gani domin akwai makafi masu tarin yawa da suka yi ilimi mai zurfi kamar yadda za a ji a hirin su da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya
makazu da yin wannan taro shine muna son mu nuna ma duniya cewa mu mutane masu bukata na musamman especially masu lalurar rashin gani mu a shirye muke domin mu zo mu shiga wannan harkan siyasa duba da yanayin siyasa ba da ido ake yin shi ba da ilimi ne da hankali da kuma basira to Allah ya bamu ilimi da ido da kuma basira bai kamata mu bar wani tsirarin mutane suna amfani da wannan damar suna yaudar mu ba to da haka shi yasa muka ga ya kamata mu ma mu zo mu shiga wannan harkan siyasa domin mu ba da gudunmawar mu wannan shine wansu makasudin wannan taron da muka nan Abuja kenan
wani tunani kuke cewa mutum wanda baya gani zai iya shiga harkar siyasa ko ma ya tsaya takara ya yi nasara?
Ato idan ka duba maganan wanda baya gani ko zai iya takara ko kuma zai iya bada wani gudumawa siyasa, an wuce wannan lokacin. Mu abinda muke gama mutane masu lafiya shine wannan siyasa nan da mutane suke ta jaraba suke masu lafiya ba su bada labari ba, ya kamata mu mazo a jaraba mu a ga irin gudumawa da zamu iya barwa. Idan ka duba a yanayin da muke ciki yanzu, wannan kasan mu yadda da shugabanci Muhammadu Buhari kuma mutum ne da dashe wanda zai bada yake bada gudumawa a bisa wannan kasan nan da halin kasan ne yake ciki, yayi akacin kokarin sa dimi ya tabbatar da cewa ya fita da kasan nan daga cikin halin hawalai da take ciki. So da haka muna son wannan kungiyar mu zo a tafiya da mu, a zo a jaraba mu, a gani mu mu bada gudumawa mu da ilimin da Allah ya bamu da experience da Allah ya bamu, zamu yi abin da fiye da mutane masu gida suke yi, zamu yi abin da fiye da masu lafiya suke. Mu da kawai muna roƙon mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da wannan jam'iyya namu mai albarka su ba mu daman mu gwada bajintan mu.
In ka duba Buhari ai yana gani shi ba wanda bashi da ido bane kamar ku. Kaga in kuna magana irin wannan, wani misali za ku bayar cewa akwai wani wanda baya gani ba ma Najeriya ba ko ina da ya taba tsayawa wata takara aka zabe shi?
Ato idan ka duba kasashen da suka ci gaba kamar irin su kasan America, akwai wanda baya gani wanda ya shugabanci abin nan ya minista a nan manager, akwai wanda suka yi minista da kuma kasashen duniya wanda suka ci gaba. Ato abin kunya ne a ce mu a kasan mu Najeriya a ce ba samu mutane ba su bukata na musamman su shiga wannan harkar siyasa ba. Misali zan baka nan, idan ka duba jihar Kano muna da Professor Jibrin wanda kaga mutum ne wanda yake nan a BUK, mutum ne mai ilimi sosai wanda kuma idan ya samu dama ya SC a jihar Kano ya bada gudumawa wanda duk wanda tunda ake SC babu wanda tafi bada wannan gudumawa. Sannan idan ka duba idan ana maganar ma siyasa, akwai kamar irin su Malaya Yahaya Makawo wanda yake Kaduna mawaki ne ya bada wannan gudumawa sosai wanda masu gidan ba su iya bada shi ba. Idan ka ce ka duba akwai ire-iren su da dama wanda suka yi ba suka bada gudumawa sosai fiye da masu gido. So yana da kyau a ce mu ma a zo a jaraba mu a gan kamun ludan mu da menene.
Malam Suleiman, wannan dai ya nuna kuna neman a baku mukamai ne ba wai ku tsaya takara a zabe ku ba.
A'a, ai abin da nake son ga muka shine idan muka ce mu tsaya takaran a zabe mu, wallahi ba za a zabe masu lafiyan ba. Saboda menene? Mun fi su gogewa a harkan al'umma. Mu dai abin da bamu iya ba shine bamu iya bada kuɗi a zo a yi dawa, saboda bamu da wannan kuɗin. Amma dan ilimi ko kuma basira ko kuma bayani a baki, mun fi su kuma mun fi su kishin al'umma. Saboda menene? Mu muna da manufacturer, muna da manufofi wanda za mu ciyar da kasan nan gaba. So da haka wannan magana ministocin da ake yi, mu yanzu mun wuce zuwa ba mu SA wani mai ba mu shugaban kasa shawara ko kuma wani gwamna shawara, mun wuce wannan matakin. Mu yanzu abinda muke so shine a muna ministoci ya kasance daga doyi, a muna gwamnoni, a ministry, a muna wani commission. Idan kuma lokacin zaɓe ya yi a ba mu daman mu fito a zo a zaɓe mu. Mu abinda muke so mu gama mutane a nan shine wannan kungiya mai suna APC Supporters for Visual Impaired, mun kafa shi ne saboda mu kawo canji a cikin al'umma, mu kawo kuma canji mai ma'ana. Saboda haka muna bukatan a ce 'yan siyasan ma su fuskance mu. Kar wani ɗan siyasa ya gan mu a gidansa ya gan mun zo wurinsa ya tunanin mun zo ne mu yi bara ko kuma ya ba mu nawa, mu ba shi muke bukata ba. Saboda muna fuskantar kalubale da kuma a gujin 'yan siyasa.
To masauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin bakonmu shugaban kungiyar makafin APC Suleiman Ibrahim Yerima da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Yau wato ga Ridwan Mukhtar dauke da sharhin jaridun Ghana.
Shugaban kasar Ghana Jerry Rawlings ya yi kira ga shugabannin kasar Guinea na yanzu da su nuna shugabanci na kwarai wurin gudanar da haƙoƙi da ke a wuyansu domin tabbatar da cewa an samu zama lafiya a babban zaɓe da ke gaban kasar a halin yanzu. Tsohon shugaban kasar ya buƙaci sojoji da kuma sauran ƙungiyoyi na tsaro a kasar Guinea da su tabbatar da kare mutunci na wannan majami'a wurin gudanar da adalci da biyewa doka da order don tabbatar da an samu zaman lafiya da fahimtar juna a cikin kasar. Jaridar Daily Graphic kenan. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito. Kanadi Ajepon ya yi birisa da sammaci zuwa kotu. Jaridar ta ce wata babban kotu a nan Accra a jiya ta gabatar da sammaci na biyu ga mamban majalisa na Asina Central Kanadi Ohinia Japan da ya bayyana a gabanta ya bayyana abin da ya sa ba za a ja kunnin shi ba da yake ya wulakanta shari'a a babban kotu. A ranar 2 ga watan Satumba mamban majalisar aka nuna cewa ya zazzagi Justice Amos Wuntawuni wanda ya ci shari'a akan wani fili da ya hada da Mr. Ajepon akan Net 2 television. Wannan ya jawo dalilin gabatar da takardar sammaci ga shi mamban majalisar amma ya kekashi kasa yake zuwa yanzu an saki ba shi wani sammaci ya zo ya bayyana abin da ya sa ba za a ja kunnin shi ba a kotun kasar. Sai jaridar The Chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin kwantan bauna a daji an fashi da makamai sun kwace wata motar kudi sun ka kwace kamai dake hannun ɗan sanda dake tare da motar suka yi gabar da bindigar da ake cewa Akin Raffles. Jaridar ta ce wata mota dake dauke da kudi da ba a bayyana adadin sa ba daga masu a saman cikin kuma sun ji Ashanti wasu ɗan fashi da makamai sun yi mata kwantar bauna a ranar Juma'a da ta gabata sun kai nasarar yayi duk kuɗin da ke a cikin motar cikin wasu akwatuna guda biyu na ƙarfi. Wannan ya faru ne bayan sun kashi kashiya ɗin da ke tare da motar suka kuma kwace makaman ɗan sanda biyu da ke jagorar motar suka yi awon gaba kuma da makamai ɗin nasu da kowannensu aka cikawa albarusai kimanin 30. Da wannan muka so karshe sharhin jaridun na yau Ridwanan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Wannan ya kamo lokacin da za a saurari shirinmu na karshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Rikicin siyasa a Belarus na kara ci gaba tun bayan sake zaben shugaban kasar Alexander Lukashenko mai tattare da baguji a ranar 9 ga watan Agusta. Yan jam'iyyar adawan Belarus sun kafa wani kwamitin sulhu mai suna National Coordination Council ko kuma NCC a takaice domin tattaunawa da hukumomin Belarus akan shirye zabe da kuma miƙa mulki bisa gaskiya da adalci. A maimakon ta bada haɗin kai, gwamnatin Lukashenko ta kaddamar da wani bincike akan kwamitin sulhun na NCC da aka saka siyasa, lamarin da ya kai mambobin kwamitin gidan yari aka tilasta wasu suka arce kasar kada aka sace wasu mambobin NCC. Ko shakka babu, Amurka ta nuna matukar damuwa akan sace wata mambar NCC a ranar 7 ga watan Satumba mai suna Maria Kalasnikava a birnin Minsk, da kuma tilastawa mai magana da yawun kwamitin Anton Rudnenko da babban sakataren kwamitin Ivan Krasto barin kasar a ranar 8 ga watan Satumba. Washe gari aka kuma tsare Maxim Zneg, shi ma mamban kwamitin. Amurka ta yaba wa karfin zuciya da Ms. Kalasnikava da mutanen Belarus suka nuna wurin neman yancin su cikin lumana domin su zabi shugabannin su ta hanyar zaben gaskiya da adalci. Masu zanga-zanga sun fuskanci tashin hankali da danniyan hukumomi ciki har da duka da rana da kuma daure dubban mutane tare da karuwan yawan sace mutane. Tun ranar 1 ga watan Satumba ne cin zarafin da jami'an tsaro da suka saka bakakin kaya suka rufe huskokinsu ne ya rutsa da ɗaliban jami'a. An kama yawancin ɗaliban daga kan titi kana aka jefa su a cikin babbar mota mara lamba. Amurka tare da haɗin gwiwa abokan hulɗa da kawayenta suna nazarin yiwuwar ƙara takunkumi domin samar da lissafi ga mutane da aka ci zarafinsu da kuma danne musu haƙƙi a Belarus. Muna tunasar da hukumomin Belarus akan haƙƙin da ya rataya a wuyansu na kare lafiyar Ms. Kalasnikava da duk wanda aka kulle ba bisa adalci ba, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa da ya fitar. Muna kira ga hukumomin Belarus su kawo ƙarshen rikicin da suke yi da mutanensu, su sake duk mutanen da aka daure su babu dalili, ciki har da ba'amurkiyar nan Vitali Shkliarov kana su shiga tattaunawa mai ma'ana da wakilan Belarus na gaskiya. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Sulaiman Mumuni Barma daga ofishin mu na birnin Yamai ke ce da ku, muni lafiya.